أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قاري بودا غوديا غا الله سبحانه وتعالى daidai da mu wannan yini mai tarun albarka yini lahadi dare na litinin wanda yau yayi daidai da 8 ga watan 1 musulunci watan al-muharram yau shekara ta hijira tana 1446 daidai da 14 ga watan 7 na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salame Nangi a nan unguwar Buba Shango a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin Manaqibatul Ahkam min kalami Kaidul Anam littafin babban malami Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun karanta kitabul hudud littafin da yake magana game da haddi haddudi in kai abu kaza to shari'a ta ce ayi ma abu kaza in kai abu kaza shari'a ta ce ayi ma abu kaza ko kuma wannan haddi ne na Allah duk wanda ya ketara ga hukuncin sa kamar yadda yake cewa tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah wa man yata'adda hududallah fa ulaika humud zalimun duk wanda yake tare iyakan Allah babu shakka iya cikin azalimai to mun karanta wannan haddodi wa ansu daga cikin su yau kuma insha Allah zamu tashi babu haddus sarika babu haddus sarika a shafi na 78 wannan kuma shine darasin mu na 45 a wannan littafi as-sarika shine sata haddin sata a musulunci hadisi na farko a babin na 300 kuma da 70 daidai cikin littafin maliki cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga sahabi abi abdurrahman abdullahi bin umar Allah ta'ala ya kare yarda da shi ko Allah ya kare yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لبس ثمنه ثلاث دراهم من الله صلى الله عليه وسلم ولي ياسجي غركوا يأتي مجن مجن irin abin da zaka sa ya tare ka daga sauran takobi ko harbi kibiya ana ce mata garkuwa an gane ko wani ya saci wannan wannan garkuwa kuma tana cikin hirzi ma'ana a killace take a wani ya haura ko ya fasa ya dauka ko kuma a fin karfi ya kwace tugun wani da abin da ya kama da wannan to wannan garkuwa kimarta dirhami uku ake sai da ita salastu dirahi ana sai da ita dirhami guda uku to abdullahi dan umar yace manzon Allah ya yanke wani hannu dalilin ya saci wannan garkuwa da kimar kudin ta yake dirhami uku ana fahimta hadisi na gaba daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha Allah ya kare yarda da ita annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul taji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuqta'u liyaddu sirbu dina fasaida ana yanki hannun barawan da ya saci rubu dina daya cikin hudu da dinari 1/4 da dinari fasaida zuwa sama da wannan ma'ana idan mutun ya sa ya ce kasa da rubu dinar ba za a yanke masa hannu ba ana fahimta a shari'ar musulunci sai dai alƙali ya masa horo da ta'adiri abin da zai masa in kasa da rubu dinar amma in ya kai rubu dinar ko ya haura sama a shari'ar musulunci ya cancanci a yanke masa hannu kuma satar kamar yadda nake faɗa malamai sun sa sharɗoɗi da satar ma take yi wa a yanke mutum sai satar da aka yi ta killacaccen gu kamar shago a fasa ko gida a haura ko ainacin da mai gadi a ɗaure shi ko a kore shi ba wai abu saki haka a waje ba mai gadi ba killacewa ba idan har abu sasaka yake a waje ba killacewa ba mai gadi ko an sa shi ba murfi ba kofa to wani shi ma malami suka ce in an ɗauke shi ba haddin sata za a yi wa mutum ana fahimta idan har ya cika sharaɗin da za a yanke wa mutum hannu afwan ya cika sharaɗin satar da za a yanke wa mutum hannu to kimarsa sai ya kai rubu dinar rubu dinar shi ne abin da ake bayarwa na sadaki yanzu kuma ya kai 120,000 haka dai na gani a satar nan ban manta ya kai 120,000 shi ne rubu dinar ɗaya cikin hudu da dinar kaga dinarin ki ne ya kai wajen 480 to ɗaya cikin hudun dinari idan har mutum ya sata ko kimarsa ta kai haka kuma da sharaɗin da shari'a ta sa har sai sata ta cimma wannan sharuɗoɗi sannan alƙali zai yi hukunci na yanke hannu aka to kimar abin sai ya kai rubu dinar kuma wannan shine mazhaba ta Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijra Allah ta'ala ya kare da Allah ya kara masa rahama suka tsayar suka ce shine aqallu sadaq wannan kiyasi ne suka ce tunda har za a yanke wa mutum hannu a rubu dinar to ai shi ya kamata a bayar kasa kar a bada kasa da wannan wajen a daura mamaci a halarta mai ta ana fahimta wannan sun yi kiyasi ne da abin da zai jawo shari'a ta yanke ma hannu da abin kuma da zai halatta ma mace a musulunci ku yi mu'amala aure da ita to wani kiyasi kiyasi ne na mazhar Imam Malik da ta kayyade sadaki a rubu dinar daya cikin kudin dinar ana fahimtar wannan hadisi na gaba daga ita dai ummul mu'minin ummi Abdurrahman Aisha bint Abi Bakar zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare da ita anna quraishan ahammahum sha'anu makhzumiyyan allati sariqat nana aisha tace quraishawa akwai wata mata da ta fito daga cikin kabilar banu makhzum allati mata makhzumiyya kabsuran kabilar ta kun ga nan da yake wani abu tai wanda shari'a ba ta so sai aka boye sunanta sai aka kira ta da sunan kabilar ta domin a kare mata mutuncinta da kuma alfarmarta ba a faɗi sunanta karraba wata mata daga cikin banu makhzum ta saci ta yi sata to quraishawa abin ya dame su domin ta fito daga gida mai kima gidan daraja gidan manyan mutane sai shi dan ya zame mata kafa ta yi sata ana fahimta faqalu waman yukallim fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai quraishawa suka ce to wa zai je samu manzon Allah yayi masa magana matan nan gaci yar manyan mutane ce yar kaza ce yar kaza ce ai muna ganin kamar a dauke mata hukuncin yanke hannu wa zai samu manzon Allah ya faɗa masa wannan magana shine waman yatakallam ko kuma waman yukallim fiha rasulullah wa zai je yi wa manzon Allah maganar ita wannan mata fa kalu suka ce waman yatajarrau alaihi illa usama bin zaid suka ce ba wanda zai yi karfin hali ya je sawan manzon Allah ya nema wannan matar alfarma kada a yanke mata hannu sai dai Usama dan Zaid ana fahimta domin suna masa laƙabi da hibbin hibbi rasulullah shi babansa Zaid bin al-Harisa shine hubbi rasulullah wanda manzon Allah yake kaunarsa to da Zaid ya mutu a yakin mu'uta gazo to mu'uta to sai wannan soyayya ta dawo kan ɗansa Usama yasa kici masa hubbi bin hubbi rasulullah dan masoyin masoyi dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna ganin Usama in yaje nemi alfarma manzon Allah zai kyale wannan mata ana fahimta fa kallamahu Usama suka sami Usama sai Usama ya je wa manzon Allah magana yace manzon Allah an yo gayya an zo an same ni cewa na same ka wannan mata maka zubiya ta isata ana nema mata alfarmar kada a yake mata Usama bin Zaid ya fada wa manzon Allah wannan fa kala sai manzon Allah yace da shi atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu Usama zaka zo kana neman alfarma daga cikin haddi daga cikin haddodin Allah Allah ne fa yace ayi Usama kuma zaka zo ki neman alfarma kar ayi ana fahimta atashfa'u fi haddin min hududillah Usama zaka zo ka nemi alfarma akan wani haddi daga cikin haddodin Allah summa qama fa khataba sai manzon Allah ya tashi kama kutuba wa mutane fa kala sai yake cewa inna ma ahlaka allazina min qablikum daga cikin abin da ya halakar da mutanen da suka zo kafin zuwan ku annahum kanu iza saraka fihim sharifa tarahu idan wani babba ko dan babba ko mai matsayi ko mai mukami yayi sata a cikin ku sai ya kyale shi iza sarika ko iza saraka fihim sharifa tarahu idan wani babba mai alfarma mai kima yayi sata sai ya kyale shi wa iza saraka fihim da'ifa aqamu alaihi alhadd idan kuma mai rauni yayi sata sai ya tsar masa da haddi to wannan shine halakar da al'ummar da suka zo kafin ku iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai hukunci ga wanda bai san kowa ba ba dan kowa bane dan talaka ne mai rauni ne ba a san shi ba shi da komai sai a yake mai hukunci amma dan manyan mutane dan babba dan wani kuma sai ya kyale shi to wannan iya cin abin da ya halakar da al'ummar da suka zo kafin mu iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waymullah manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin da dai a ce fatima yar gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sarakat a ce a kaddaranci ita ta yi sata laqat yadaha wallahi sai nake mata nuta laqat yadaha sai nake mata nuta ni ma zaka kun ga wannan shine irin yadda ma'aike ke tsayawa akan haƙin Allah manzon Allah duk abin da kake nema alfarma a gunsa in dai na sani ko ya shafi zai ba amma in ya shafi haƙin Allah bai sallallahu alaihi wasallam ana fahimta manzon Allah kai masa akan sa ko akan iyalinsa ko akan dukiyarsa ko kallanka ba zai ba amma idan ka taba haƙin Allah ko alfarmar shari'a manzon Allah bai ba kuma wannan shine gaskiyar magana duk hakurinka a matsayinka na malami mai da'awa a taba ka a zage ka duk da kau da kai amma ana taba shari'a ana yi wa shari'a hawan kawara to karka bi wannan shine irin yanda manzon Allah ya kuma koyar da al'ummarsa kada a yadda kana ji kana gani a dinga cimawa shari'a zarafi ana wulakanta shari'ar Allah ko dokokin Allah ko littafin Allah ko manzon Allah ko abin da ya kama da wannan kana ji wannan ba hakuri bane ragwanta ce ko tsoro ne kwara ka fita duk abin da za a yi ana fahimta amma hakuri shine a taba ka kau da kai a taba naka kau da kai wannan shine hakuri yasa manzon Allah ka ce la yantakimu ala nafsi bai taba daukan fansa a kansa ba bai taba yi ba an jefe shi an karya masa hakuri a ba'i an yi kaza an yi wa matarsa kazafi amma manzon Allah bai taba bai nabar sa ba amma in an taba dokar Allah manzon Allah bai bari sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa da a kaddarance Fatima yata za ta yi sata wallahi sai na su yanke mata hannu bisa haddi kaga tunda yace yassa zai mata to kaga dan wani shine mai maga aure ana fahimtar wannan a wa fi lafazin a wani lafazin khanat imra'a tasta'iru mata wa tajhadu wata mata ce ta je ta ari kayan wa'ansu kayan yayi kima rubu dinar ko sama da shi sai ta ki bayarwa kuma aka zo aka ce ta bayar ce ba ta bayar ba tai ja'in jakan cewa ba za ta bayar ba wannan ba za ta bayar ba ta rike to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadi yadiha sai manzo Allah ya je ba da ubani a yanki mata hannu. Ashe in ka ayi kaya ka ki mayarwa aka zo aka ce ka mayar ka kika ce naka ne, to kai ma hukuncin sa ta zai ba hukuncin barawo ne wannan. Ana fahimta tunda nan ma'aikin Allah wacce mata aro tai ine is ta yi aro istairu shi mata ta je ta are kayan mu ansu ta gidawa da shi. Aka je aka ce ta bayar nan mata ki har take jayayya da su take neman ta ce nata ne ta tsaya ta yi fada kan abin. Da labari ya zo wa manzon Allah ya bincika ya ga haka ne sai ba da doka da yake mata sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hadisan da malai kawo game da haddin sata. Na farko ba a sata sai abin da ya kai rubu dinar ko sama da wannan. Doka ta biyu akwai kuma abu na biyu da muka karanta a wannan hadisi shine duk yanda mutum yake in dai har ya taba haƙin Allah mai hukunci kowa yake. Shari'ar musulunci ba ta ɗagiya wani ƙafa ba ta yi in dai har an taka ta an karya ta a ɗau mataki. Abu na uku iya nuna kan cewa aro ma ka ƙi mayarwa har ka yi jayayya da wannan mai kayan shi ma sata ne. Tunda ga yanda ma'aikin Allah ya yanke hukuncin sata ga wanda ya alƙaya ƙi mayarwa kuma ya yi jayayya ya ce nasa. Allah ya sa mu gane. Babu haddul khamr, babi zai yi magana game da haddi na giya, shan giya. A musulunci idan mutum ya sha giya me za a yi masa bayan an haramta giya? Da can giya ana sha ba haramun ba ce farkon musulunci, amma ana tafiya sai da aka haramta ta gaba daya. Ayan cikin suratul ma'ida, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal athlam sai ce rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya kuma su imani innamal khamru kun ga giya, wal maisir da caca, wal ansab wal azlam da dara da zuba alƙalima irin na rufa idan nan da sauransu, sai Allah ya ce rijsun min amali shaytan, datti ne kazanta ne daga cikin ayyukan shaytan. A ce duk wanda yake shan giya datti yake sha da nassin alqur'ani kuma dattin ma na shaytan. Duk wanda yake caca yake cin kuɗin caca to qur'ani ya ce datti yake ci dattin ma kuma na shaytan. Rijsun min amali shaytan, datti ne daga cikin datti na aikin shaytan. Sai Allah ya ce fajtanibu, ku guji wannan, ku nesace shi da giya da caca da dara da zuba alƙalima, duk Allah ya ce ku nesace wannan. Fajtanibu, ku yi nisa da shi, ku ƙaurace masa. Idan kun yi haka la'allakum tuflihun, Allah ta'ala zai yi muku rahama, zai sa ku samu babbar rabo a lahira. Ana fahimta? Kaga ashe shan giya da ainihin caca suna iya haramtawa mutum samun babbar rabo a lahira har in dai ya mutu bai tuba ba. Tunda an ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ku ƙaurace musu ba waɗannan abin da aya ta lissafo. Idan kun ƙaurace musu to hakan zai iya sa ku samu babbar rabo shine aljanna. Ana fahimtar wannan? To sai malai ke cewa an Anas bin Malik, daga sahabi Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi, annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama utiya bi rajulin qad shariba khamra, an kawo manzon Allah wani mutumi ya sha giya, aka kawo masa shi ya sha giya. Fajalladahu bi jarida nahaw 40, sai samu wani ganyen bishiya ko wani icen bishiya ko reshen bishiya, sai manzon Allah ya masa bulala, ya sa aka masa bulala 40. Ana fahimta? Shine fajalladahu bi jarida nahaw 40, manzon Allah ya ce a ballo wani reshen bishiya an bi bishiya a masa bulala har 40. Qala wa fa'alahu Abubakar Siddiq, shi ma da yazo haka yake yanki hukuncin shan giya har in an samu wani ya sha giya masa bulala 40. Falamma kana Umar, lokacin da Umar yazo a matsayin khalifa, istashara an-nas, sai ya samu sahabbai sai ya ce mai shawara, shan giya fa ya karu da yawa, ana haddin nan na bulala 40 amma mutane ba sa daina ba, to a shawarce me ya kamata mu yi? Kaga ijtihadi ya shigo cikin nan. Fakala Abdurrahman bin Auf, sai Abdurrahman dan Auf ya ce a kaffal hudud samanu, ni ina ganin Umar a maida hukunci ne kuma bulala ta mali fa amara bihi Umar radiyallahu anhu to sai Umar ya sado kai ya ce to daga yau duk wanda ya sha giya bulala ta mali za a yi masa ana fahimta yau yiwa mashayin giya bulala ta mali daga Umar ban ka tabe fara aiki amma lokacin manzon Allah 40 ne lokacin sai na Abubakar ma 40 ne amma Umar sai mai da shi bulala ta mali radiyallahu anhu hadisi na gaba daga Abi Burda هانع بن نيار البلوي الانصاري رضي الله عنه قال ابي برد الله يقال يدري شيء كيتشوى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ياجي مزن الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تشوى لا يجلد فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله مزن الله يجي ان هورو ني كدا كوي بولالا فيه دا 10 sai dai in haddi ne daga cikin haddodin Allah ashe bulalar ta'ziri da horo da jin kunne kar ta wuce 10 ana fahimta har in bulala ta wuce 10 to ma'aikin Allah ya ce sai dai in haddi ne ko kazafi ko shan giya ko alƙali yayin kiyasin yin wani haddi da bulala ana fahimtar wannan amma yanzu an su makarantar sai ga ana yawa yara bulala sama da 30 ko 40 ana fahimta ko a samu wani cover din soja da ya retire a ce shine discipline master na makarantar a samu duro na abashi ana fahimta to horo in dai horo ne to an ce kada ya hawar bulala 10 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban abin da za a yi musamman dalibai wajen horarsu jinsu a jiki da fahimtar da su rayuwarsu ta gaba da musu wa'azi da nasiha ya yi dan a galibiya bulalan ba ta kawo masala in har ɗalibi bulala ta zama jinin jikinsa to ya daina tsoronta ba shikenan kuma shine matakin ƙarshe da horon da za ta yi masa saboda kai ina kira ga malaman makaranta ko masu discipline a makaranta a dinga sa diplomasiya musamman yara a shekarunsu na adolescent din 16 din nan ya kamata dinga sa diplomasiya wajen tarbiyyantar da su ko a dau wani mukami a biya yaro ci kai ne kaza daga amman sai su iya jin shine kaza nan da wahala ji wani ta'addi ko ya hawar iyaka duk da wannan akwai dabaru na tarbiyyantar da yara irin wannan yanayi amma bulalar tsantsa ko wani fati ko wani disun a galibiya sai ga in yaro ya taurare kuma ya zama an kore shi ma daga makaranta kuma ba haka ake bukata ba kai malamin makaranta so ake ka gyara an ka yaro a fandare a bauɗe yaki gidansu yaki magana baban su to aso so ake kika gyara shi cikar malami shine gyara yaro bai bata shi cikar malami shine gyara yaro bai kuri shi ana fahimtar wannan to ba a bulala fiye da 10 inda ta hadda hidi in hadi daga cikin haddodin Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakin Abi Burda al-Ansari kitabul ayman wal nudur littafi zai mana magana game da alƙawari kuma da bakanci ayman wa nuzur alƙawari da kuma bakanci bakanci shine kace har in Allah ya ban abi kaza zan yi ibada kala kaza wannan shine bakanci in Allah ya ban kaza to zan yi azumi kaza ko zan yi sadaka da kuɗi kaza ko zan karanci alƙur'ani ko zan yi nafila kaza to wannan duk wanda ya wannan kuma Allah ya bashi abin da yake nema wajibi ne sai ana fahimtar wannan ko ya mutu bai yi ba magadan sai sun yi masa an Abdurrahman bin Samura radiyallahu an daga Abdurrahman bin Samura Allah ta'ala ya kare da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abdurrahman bin Samura la tas'al al-imarata yace Abdurrahman bin Samura karka nemi shugabanci kar ka bude baki ka ce a nada ka kaza kar kai ana fahimta kar ka ce kaza za a nada ni mukami kaza nake so ko kujera kaza nake so kar kai wannan fa innaka in utitaha am mas'ala wakilta ilaiha idan har ka roki shugabanci roko kai aka baka to sai Allah ya barka da shi Allah ba zai taimake ka kasa sai Allah ya barka da kai da shugabancin ga haka shi amma wa in utita an ghairi mas'ala ko inat alai
idan har shugabanci ya zama ba roƙa kai ba ba tambaya kai ba sai Allah ya taimake ka a kansa. Kuma wannan shine gaskiyar magana. Duk abin da za ka yi koda addinance ne kar ka yadda ka ce kai ne mai neman mukami ne, mai neman limanci ne, mai neman kaza ne, kar ka yi kwara ka bari al'umma su sai ka cancanta amma idan har hakan ta faru to sai Allah ya taimake ka. Sai ya taya ka ruku kuma sai a samu natijar da ake so a karkashin wannan. Amma wannan imarar ko ta addini ce yadda za ka ga abin mamaki wa'an suna ta harin neman limanci wani ana gina masallaci. Ana ta kamun kafa wai a limanci ba abin mamaki wallahi malam a tinga kamun kafa a buga waya nan a kamun kafa shugabawa ne a je wajen makociwa ne a je wajen alhajiwa ne wai limanci yake ne a limanci irin na kasar nan ma Allah mun tuba ai aiki ne aiki ne sai dai in kai da niyyar neman lada amma ba karbar aiki bace ba aiki ne mai yawa kace to ko shi kada ka nema da kan kwara ka bari al'umma su ka cancanta. Idan har zaɓo ka aka ce ka cancanta a baka to Allah zai ka taimakon cikin tsari sai Allah ya wakkala ma mutanen makarantar ya taimaka masallacin ka ya taimake ka a kansu suna jin nasihar ka suna fahimtar hudubar ka kana samu haɗin kai a gurin. Amma har in roƙa kai akwai yiwuwar Allah ya fitine ka abin kuma ya fitine ka da san girma ko ya fitine ka da wa'ansu yan kwamiti ku dai ku kasa zaman lafiya da su ko ya fitine ka da kaza da kaza ne. Tunda Allah ce wakilta ilayya sai Allah ya barka da kai da ita kawai. Amma har in zaɓen ka aka yi afwan har in zaɓo ka aka yi cancantar ta sa aka zaɓo ka to sai manzo Allah ce uinat alayha sai Allah ya taimake ka a kan ko mukami ne na gwamnati ko harkar zaɓe ne kwara ka bari al'umma su sai kai ne ka cancanta kai za a yi in Allah ya ma sai ya taimake ka. Amma da kamun kafa nan da kaza nan da kaza nan da murɗa-murɗa nan da bankara-bankara nan sai ka zama to eh ka zama din to sai Allah ya janye hannunsa da kan ku shi kuma a galibi duk matsalar da shugabannin ba su samu kuna babu taimakon Allah a cikin harkarsu domin su ne suke nema su ne suke mutuwan neman abu kuma neman ma ba ta kyakkyawar hanya ba wasu da yawa sai an kauce hanya sai an yi shirka sai an yi kaza sai an zunda jinin mutane sannan wai mutum zai samu kujerar da zai hau kaga Allah be kaunar irin wannan qul inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha dan ka nemi abu ka ce ko mutuwa za a yi a mutu to wannan Allah sai ya barka da ni Allah ya tsare hannunsa mulkin ya zame ma nadama kuma kai tai karshensa ya zama nadama kai gama kaf ka sauka kawai ga baya ka gaba wani abu alheri wallahi wannan akwai janye hannu Allah daga cikin tsari har in kana so mulkin ke zama abin sha'awa abin kwatanci abin buga misali to ka hakura har a zaɓo ka a ce kai ka cancanta ka rike wannan har in cancantar ka da yaban al'umma da zaton al'umma suka ce kai ne kuma Allah ya baka din abin sai ya zama abin sha'awa ga mutane Allah zai taimake ka Allah zai dafa maka. Amma ne mata kowace irin hanya sai an zama to Allah zai iya janye hannunsa daga cikin tsari ana fahimtar wannan wa in halabta ala yamini har in ka rantse kai wata rantsuwa an gane ko ya wacce rantsuwa da alƙawari ba yawa rantsuwa da bakanci ba alƙawari ba rantsuwa da bakanci yini al-aymanu wan nudu rantsuwa da bakanci wa in halabta ala yamini in ka rantse wata rantsuwa fara'aita ghayraha khayran minha kaga abinda ka rantse din abinda ka rantse akan sa din aikata shi yafi alkhairi kuma ka riga ka rantse to manzon Allah yake cewa fa kaffara an yamini fa kaffir an yamini to kaje kai kaffara rantsuwarka wa ati alladhi huwa khair sai kaje abinda yake kuma shine alkhairi ai na rantse wallahi a ai akwai abinda yake horo da rantsuwa sai kai kaffara ka ci da mutum goma ko ka tifatar da su ko ya azumi guda uku ana fahimta shi ne wannan kafara rantsuwa na rantse ba zan ƙara zuwa gidansa ba sai ka ji kuma labarin gaba tana da hadari a musulunci to sai ka je gidan kuma sai kai kafara ai ya sake ta sau daya wallahi ya ce ba zai dawo da ita ba kuma saki ɗaya ne sai ka dawo da ita sai kai kafara ana fahimta wallahi ba zan masa abu kaza ba kuma ka ji masa yafi alkhairi akan baka masa din ba sai kai ka fara kuma kai kai ani manzon Allah da kansa yace ya sha wannan ba ya rantsi akan abu kuma ya aikata shi yafi alkhairi sai ka fara sai aikata shi sallallahu alaihi wasallam to ko kai ne a yanzu kar ka fake da aina rantsi aina rantsi ai tunda na rantsi ai shikenan a'a akwai yanda za a aure da zuwa in kai ka fara shikenan wannan rantsi ta aure
ana bi Musa radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى يكي چوا مزان الله صلى الله عليه وسلم يكي إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وتحللتها مزان الله يكي چوا شي والله ذي إيه رنزوا أكن ونعم kuma in yaga akasin abin da ya rantse din yafi alkhairi sai yi kafara rantsuwar sai aikata wannan abin sai yi kafara sai aikata abin da ya rantse ba zai aikata sallallahu alaihi wasallam an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الله تعالى يا علي كورنس دي إيايانكو با رنسوا دي إياي با رنسوا دي كعبة با رنسوا دي مدينة با رنسوا دي مكة دي با أي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وان زي رنسوا يرنس دي الله كويش أنا فهمت با رنسوا دي كومي إمبا دي الله كما إتا رنسوا سي دي لرورة أكي إنت با كومي أكي رنسوا أكيش kar ka yadda bakinka ya saba rantsaransa kawai wallahi billahi allazi la ilaha illa hu wallahi tallahi rantsuwa kadara ce rantsuwa ko makami ce rantsuwa kuma garkuwa ce ana fahimta kar ka yadda rantsaransa su fito in ba da dalili ba ka kale shi yasa Allah ce wahfazu aymanu ku kiyaye rantsaransa kar kullun aikin ka rantsaransa da magana da dace a yaran zuwar da wanda ba da dace ba da ba da labari ka dinga rantsuwa wannan ba daidai bane ba alamar bai imani ba saboda haka ba a rantsuwa da iyaye haka Umar yace ya ji manzon Allah ya faɗa la tahlifu li abaikum kada ku rin bi abaikum kada ku ran kada ku dinga rantsuwa da iyayenku wali muslim hadisi muslim faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru in zaka rantse ka rantse da Allah ta hanyoyi guda uku ko wallahi ko billahi ko tallahi da rantsuwa ce wallahi kaza billahi kaza tallahi kaza wannan rantsuwa ne in zaka yi rantsuwa to ka rantse da Allah ko ka shiru wa fi riwayatin kala Umar a wata riwayar Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace fa wallahi ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آخرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها حاكيا عن غير أنه حلف بها وما أنك أنت ولا تند لجمع ذا الله يتي لا تحلفوا بآبائكم يتي ولا تند قرنا بنقاري سوى رئيه بنقاري بنقاري إنا سنه ko kuma a'a ne rantsuwa domin na samu wani abu ko na kubuta ko na wani abu na ya dawo ko a fifita ina kan wani ban taba yi ba ba a taba haka yace kuma Umar yayi rantsuwa da iyayensa ba wannan lokacin ana fahimta to wannan shine dama da abin da kaji manzon Allah ya faɗa ko Qur'ani ya faɗa ka aikata shi idan na bari ne kuma ka bari shi har abada ka rabu shi wannan iya cin alamar imani amma kar a ce Qur'ani ya hana ka abu manzon Allah ya hana kuma kana koma kana yi wannan ba alamar imani daga cikin alamar imani duk abin da aka ce an ja masa layi shari'a ta ja masa layi to kai ma ka kawarce masa ba kai ba shi to wannan iya cikin alamar imani mutum hadisi na gaba daga Abi Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Sulaiman bin Dawud alaihi masallam Sulaiman dan gidan Annabi Dawud alaihi assalam ya ce la atufanna al-layla ala 90 imra'a
yace ya ranzi yace wallahi a wannan daren sai na kusanci mata na guda 90 a lokacin halatar musu wannan matan sa an ce sun kai 100 ma amma yace sai ya kusanci mata 90 a dare daya kuma talidu kullu imra'a min hunna kuma kowace mata ta samu juna ta haihu an gane ku a talidu kullu imra'atin min hunna gulaman yuqatilu fi sabilillah kowace mata ta haihu kuma dan na mai da shi yaje yaki domin daga addini Allah fa qila lahu sai aka ce da shi qul insha Allah ya sulaiman kace in Allah ya yarda to fa lam yaqul sai shi dan ya manta da shi bai fada ba fa tafa bihinna sai je kusanci wannan mata da ya fada guda 90 a dare daya fa lam talid min hunna illa mar'atan wahidatan ba wacce ta haihu a cikin su sai mace kwaya daya ita ma nisfu insani sai ta yi bari ta haifa rabi mutum bai cika mutum qala fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce law qala insha Allah da ya ce in Allah ya so lam yahnas wa kana zalika daraka li hajati wallahi ba zai warware rantsuwar sa ba kuma buƙatarsa sai ta biya da izinin Allah ana fahimta kun ga ne ce wallahi sai yayi da abun bai wa sai kafara an fahimta amma da ya ce insha Allah to ba zai kafara ba ko da Allah bai ba zai kafara ana fahimtar wannan kuma yake cewa wa kana zalika daraka li hajati kuma in yace shi insha Allah sai ya riski buƙatar ta sai Allah ya bashi kar ka manta da cewa insha Allah duk abin da zaka ana fahimta wala taqulan li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan sai ce illa an insha Allah kar ka ce gobe zan yi kaza ji ba zan yi kaza kaza zan yi kaza a ka ce insha Allah in Allah ya so in Allah ya so fa ana so duk bayanan ka zanto akwai wannan a karkashin su in Allah ya dago ba za mu yi kaza insha Allah sai mai zuwa za mu yi kaza insha Allah za mu yi kaza insha Allah za mu yi kaza to ana so bakin ka ya saba da wannan ana fahimtar wannan to ko da rantsuwa kai in dai ka goya da insha Allah kuma abin bai yi ba to ba za ka yi kafarar rantsuwa sannan hakan kuma iyasa Allah ya taimake ka abin da ka faɗa zai yi yiwu saboda ka sai mu rike wannan mu dinga gwama ta a cikin maganganun mu insha Allah insha Allah qawluhu qila lahu da aka ce da annabi Sulaiman qul insha Allah ka ce insha Allah yani qala lahu al-malak malaika ne faɗa masa da yace la'ufan nimra'ah wallahi sai ya la'ufan nan layla ala 90 imra'ah a cikin daren nan sai ya kusanci mata 90 daga cikin matansa ya rantsi sai malaika ce kace insha Allah to sai ya manta sai tsirin ya manta da bi fada ba hadisi na gaba an Abdullahi bin Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare darji Ali ke cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي شوا من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم يكي دوان دي رنسوا يجاجر يكي رنسوا اكتن حيكي ونمتون مسلمي هو فيها فاجر kuma wannan rantsuwar ƙarya yake yayin rantsuwar fajirci yayin ƙarfin hali ya rantsi akan ƙarya don cin dukiyar wani wa huwa alaihi ma ya walati Allah wa huwa alaihi ghadban manzo Allah ce zai mutu ji samu Allah Allah iya fishi da shi inda yake rantsuwa kan cin haƙƙin wani musulmi karantsi akan ƙarya rantsuwar fajirci to manzo Allah ce laki Allah wa huwa alaihi ghadban zaka hadu da Allah a lokacin kuma Allah ta'ala iya ciki da fishi da mutum Allah ta'ala ya tsare wa nazala sai wata aya ta sauka a daidai lokacin innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim samanan qalila kaga wadannan ma sai da alƙawarin su da suka yi da Allah da kuma rantsaran din su akan dan tamanin duniya kadan sai Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai ɗarkake su ba ranar alkiyama kuma suna da azaba biyar da ni ana fahimtar wannan saboda ba a rantsuwa akan ƙarya, in ka rantsi akan ƙarya to akwai fushin Allah. Ila akhiril aya Ali Imran aya number 177. Hadisi na gaba daga Al-Ash'ab bin Qais. Al-Ash'ab bin Qais qali kana baini wa baina rajulin husuma fi bi'rin, yace tsakaninsa da wani mutum suna husuma, suna rigima akan wata rijiya. Fattasamna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sai wani rigima ta mu ta kai mu har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shahidaka aw yaminuhu, kai da kace ta kace to shi kai ne za ka kawo shaida. In kuma ba ka kawo shaida ba, shi zai rantsuwa sai ku fita. Ana fahimta? Yasa da ma ka ce al-yaminu ala al-mudda'i, ko kuma al-bayyinatu ala al-mudda'i. Al-yaminu ala man anka, al-bayyinatu ala al-mudda'i, ni na ce wannan abin nawa ne. Ana fahimta? Wancan kuma ya ce a'a ba nawa ne, har husuma ta kai mu ga alƙali. To ni da nayi iddi'a'in wannan kaya nawa ne, ni ake bukata na kawo shaida. Kawo shaida kan naka ne. In ka kawo shaida alƙali ya karɓa shi kenan magana ta ƙari. In kuma ba kawo shaida ba, ko ƙadira kawo, to ɗayan wanda ya ce ba naka ba ne sai a ce ya rantse. Idan ya rantse kuma shi kenan, shi ma ya kuɓuta sai ɗauka da kuɓuta. Ana fahimtar wannan? Wannan haka shari'ar musulunci ta ce. Iya iddi'a'i kaya nasa ne, wancan kuma yayi inkari ba nasa ba ne. To farko alƙali abinda zai fara nema, to kai da kace naka ne, kawo shaida naka ne. Idan ka je kawo shaida, alƙali ya interview shaida ya jarraba shi ga haka ne, yace shi kenan, rike kake fita ku tafi da alƙali. Idan ka kasa kawo shaida, ko kuma kace kai ba shaida ba za ka kawo shaida ba babu, to sai a ce to shi kenan, kai da kace ba na wannan ba ne, rantse ba nasa ba. Idan ya rantse da Allah ba nasa ba ne, to shi kenan shari'a sai ce kai kuma ɗauki tun da ka rantse tafi da shi kenan hukunci. To haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sai ya ce shahidaka aw yaminuhu, ya ce da kai da kace rijiyar ka ce kawo shaida ta kace. Idan ka kasa kawo shaida shi kuma za a ce ya rantse ba ta ka ba ce. Qultu iza ya halifu wala yubadi, yace har in ya rantse din ni ban kashe da ba, har ma in ya rantse to shikenan ni bazan dawo mai jeriki, bazan damu ba. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a daidai lokacin sai manzo Allah ya ce man halafa ala yaminin sabrin, duk wanda ya rantse akan wata rantsuwa ya jajirce rantsuwa, yaqta'a biha mal mri'in muslim, wanda rantsuwa za ta kai a cinye haƙin wani musulmi. An fahimta? Kowa fi hafajir, kuma wannan rantsuwar ya yi ta akan ƙarya. Laƙiyallahu wa huwa alaihi ghadban, manzo Allah ya ce a faɗa man zai haɗu da Allah, Allah iya fushi da shi. Zai haɗu da Allah, Allah iya ne, Allah iya fushi da shi. Laƙiyallahu wa huwa alaihi ghadban, har in kai rantsuwa akan ƙarya dan a danne haƙƙin wani, ko a ɗauke ka haya a biya ka a ce ka rantse, baka ji ba gani ba kuma ka rantse. To din mai wannan manzo Allah ya ce a faɗa ma za ka mutu, Allah iya mai fushi da kai. Wa huwa alaihi ghadban, Allah iya mai fushi da shi. Ana fahimta? Shi yasa magabata suna jin tsoron rantsuwa. Wani ma ya san gaskiyar su ce amma wallahi ba zai rantse ba, sai ya haƙura ƙwara a karɓe ta yadda ya rantse da akan gaskiyar sa. Shi yasa malamai suke cewa a annabi Musa alaihi salam, ko kuma annabi Adamu alaihi salam, annabi Adamu alaihi salam lokacin da ainihin annabi mu'a shedan ya zo ya masa rantsuwa. Ana fahimta? Shedan ya yi wa annabi Adamu rantsuwa a kan cewa wallahi nasiha yake masa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasi. Ana fahimta? Shedan ya faɗa wa annabi Adam alaihi salam, ya ce abinda nake ce ma ka ci ganyen bishiyan nan, in ka ci zaka zama mala'ika kai ma ko ka dawoma gidan aljanna. Yace abin da yasa nake fada ma hakan wallahi nasiha nake. Ana fahimta? Shi dan yace Annabi Adam rantsuwa nake da Allah kuma gaskiya nake fada ma. Malamai suke cewa daga cikin dalilan da yasa Annabi Adam alaihi salam yace wannan bishiya to akwai rantsuwar da shi dan ya masa. Annabi Adam alaihi salam yake cewa ban taba zaton cewa akwai wanda zai rantsi da Allah akan ƙarya. Amma yace magana yace ban taba kwana da sanin cewa wallahi wani zai jajirce ya rantsi da Allah akan ƙarya, wallahi ban taba zato ba. Da shi dan ya rantsi ko kasamu masu ya rantsi musu yace wallahi tallahi inni lakum minan nasihin. Abun nan da nake faɗa maka ko ci wannan bishiyar wallahi nasiha nake muku. To shikenan sai Annabi Adam ya ce ya ga shi a cikin aljanna, ya ga shi tana ta harkokin da mala'iku, bai taɓa zaton akwai mai taurin kan da zai wa Allah ƙarya da gangan ba. Iya cikin dalilai da malamai suke faɗa, Annabi Adam alaihi salam ya ci wannan bishiya sanadiyar rantsuwa da shi ɗan yi masa a lokacin bai san shi ɗan bane ba. Ana fahimtar wannan? Saboda ka ya kamata ‘yan uwa mu gane kan cewa ba a son rantsi a kan ƙarya. Ba a so rantsuwa a kan ƙarya tana sa Allah ya fushi da mutum, tana sa Allah ya fushi da mutum. Ana ganewa? Kuma tana shafe albarkar rayuwarsa. Har in mutum aikinsa rantsuwar ƙarya, wallahi tallahi duk abin da ya taba ba zai albarka ba. Ana fahimtar wannan? Kuma zai zamto ba shi da kima a gun Allah subhanahu wa ta'ala ko kaɗan, ba shi da kima ko ta musika da zartar a gun Allah. Kuma zai zamto hatta kwar jinin sama idan mutane Allah ya tafi da shi. Duk abin da za ka yi, duk abin da za ka yi, ka zamto kana da gaskiya a cikin maganar. Yasa malam Bahaushe yake cewa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya, duk abin da ta jawo maka za ka biya. Ba a taɓa nadama a kan faɗar gaskiya ba, amma kuma an sha nadama a kan faɗar ƙarya. Ana fahimta? Ƙarya ba abin da take jawowa sai nadama, ƙarya ba abin da take jawowa sai hasara. A yi ƙoƙarin a riƙe baki, a riƙe baki, a guji ƙarya. Ƙarya ba ta da rana. Ana fahimtar wannan? Kar ka saba da yin ƙarya. In ka saba da ƙarya, wallahi summa tallahi hatta ɗanka ma sai ka masa ƙarya, hatta matarka ma sai ka mata ƙarya. Kuma duk lokacin da haka take faruwa, to za ka zamto ba ka da ƙima a gunsu, ba ka da ƙima ko kaɗan. Allah ta'ala ya samu dace. Saboda haka mu kiyaye bakunanmu. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa wahafazu aymanakum, wahafazu aymanakum. Ku kiyaye rantsuwarku, ku kiyaye fa, ku kiyaye. So da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan abin da yake faɗa, dukkan mutumin da ainihin ya rantsi akan ƙarya dan ya ci dukiyar wani bawa musulmi, ko ya sa a ci, ko ya ci, ko a dau hayarsa akan ya san ƙarya ne zai ya rantsi akan ƙarya a bashi wani abu, to a bashin ya ci. Amma ga abin da manzon Allah ya ce, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, zai mutu ya hadu da Allah, Allah iya mai fushi da shi. Ko yanzu a ce gwamnatin garin ku iya fushi da kai, ka san akwai matsala. Ko wani na kusa da kai, wani babba a unguwar ku, ko wani makusancin ka ce kai wallahi wani fushi nake da kai, to kaga dole ka shiga damuwa. Balantana rabbul izza mahaliccin ka, wanda in ka mutu binne ka za a yi daga kai sai shi, ba wani wanda zai ji motsin ka ko kukan ka ko neman taimakon ka. To shi wanda zaka je ka samu kai kadai din nan a binne ka a rane kai kadai sai kai sai shi, to shi ne yake zaka same shi iya mai fushi da kai. Kaka din mai tsoron ya haɗu da Allah, to ya guji rantsuwar ƙarya. Ana fahimtar wannan? A guji rantsuwar ƙarya. Kuma duk abin da ka rantse a kansa din ka same shi din, wallahi in kai haƙuri in dai rabonka ne sai ka same ta hanyar ma da baka rantsa. In dai rabonka ne Allah ya yanka naka ne, to ko ka rantsa ko baka rantsa ba, wallahi sai ka same shi. wannan ka'ida ce da ya kamata kowa ya sa a zuciyarsa. Shi wannan abin duniya da muke ganin sa da ake ta fada ake ta rigima a kansa, to din rigina ran zane yake. Tun kafin Allah ya halicce ka, sai dai halicci abin da zaka mallaka a duniya. Kuma duk kokarin ka ba za ka wuce abin da Allah ya yanka ba. Ga kusa-kusa ma'anan hadisi cikin arba'un nawawi. Allah yake ba manzon Allah labari ana hada halitta ɗaya daga cikin mahaifiyarsa. Arba'ina yawman nutfa, sannan yakunu mudga, sannan yakunu alaqa, kaza kaza. Har sun ma yusawwi ilayhi al-malaku fa yanbuku fihi ruh. Abu a turo mala'iki ya busa masa rai. Sai manzon Allah ya ce fa yi umaru bi arba'a kalimati. Mala'ikan da yazo busa maka rai, Allah zai bayi sakon kalma hudu da zai rubuta mata kaddara. Allah zai ce wa mala'ika idan kaje ka rubuta mai arzikinsa da zai yi. Duk abin da zai samu a duniya kaf tun iya dan kwana 120 a cikin mahaifiyar za a rubuta bin Allah zai. Bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shiqiyal awsari. In dai har mun yadda da wannan, to karma karma da banka banka ba ta mu wuce. Ka nasu. Kuma aikin Allah yake cewa ya rantsi da wanda rayuwarsa take hannunsa. La ta mutun da nafsunna ta tustuku bil rizqa, babu ran da zai fadi ya mutu sai Allah ya cimma masa arzikin sa. Ba za ka mutu ba sai ka cinye duk arzikin da Allah ya ba. Ba za ka mutu ka bar naira ɗaya ta ka a duniya ba sai ka mallake ta sannan za ka mutu. In dai har muna kula da wannan, muna sa shi a cikin zuciyar mu, muna tunawa, to shiga cikin wata haramun din gadangada wallahi za ta ba mutum tsoro, za ta rai mutum tsoro. To amma a galibiya masu ta'ammuli da haramun din ko ba sa zuwa su ji karatun su, ba su da lokacin jin karatu. Yanzu maciyari ba a kasuwa ko maciya kudin gwamnati, ba su da lokacin zuwa su ji wannan karatu, ba su da lokaci. Kwamiti ba zai yi yawa, kuma zai je ya yi sallah, zai je ya yi azumi, irin Ramadan ya zo hasali ma zai je maka yakin haji. Amma waɗannan abubuwan da kake ganin su a raine, wallahi za ka san ma matsala su hana ka aljanna. Kaga rayuwarka ta zama to a banza ke. So da kan mu gane zuwa wajen karatu, anan za mu ji meye haram meye halal, anan za mu saita rayuwar mu mu zama to musulmai cikakku. Amma sallah kadai ba za ta kubutar da kai ba, azumi kadai ko zuwa maka baka san wannan qawaid din ba za ka zo musulmi na ƙurai abun Allah ba za su kubutar da kai ba. Kaga akan rantsuwar ƙarya, yayi sallah, yayi azumi, ya je maka, yayi kaza, yayi kaza, amma in iya rantsuwar ƙarya zai mutu Allah iya mai fiki da shi. Laqiya Allahu wa huwa alayhi ghadban, zai mutu mai rantsuwar ƙarya akan a ci dukiyar wani, to manzon Allah ce zai mutu kuma Allah ta'ala iya mai fishi da shi. Allah ta'ala ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. Ana fahimta? Malik ce cewa an sabi bin daha daga Sabit bin Dahaq radiyallahu anhu annahu baya a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hada shajara. Yi Sabit din na iya cin wanda suke wa manzon Allah mubaya a karkashin bishiya. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara, iya cin wanda suke wa manzon Allah mubaya a karkashin bishiya. Ana fahimta? Wa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, sai yace ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ji, yace cha man halafa an yaminin bi millati ghairi al-islami, duk wanda ya rantse wata rantsuwa da yayi, ya rantse da wani addinin da ba musulunci ba. Ana fahimta? Ya rantse ala yaminin amma bi millati ghairi al-islam, ya rantse wata rantsuwa amma da ka'idojin wani addini da ba na musulunci ba, amma kuma shi musulmi ne, kuma kaziban, wannan rantsuwar ƙarya yake, muta'ammidan da gangan yayi, fa huwa kama qala, sai manzo Allah ya ce shi wannan rantsuwar tana nan a matsayin ta kamar yadda ba. Ana fahimta? Hukuncinsa musulmin da za a hukunta shi. Kamar misali mutum ya laƙadar Allah ya ce me sharɗin rantsuwa a addinin Christianity, ya ji rantso su ya je ya yi kuma ƙarya yake, to manzo Allah ya ce daidai da hukuncin musulunci za a yi masa, inda shi musulmi ne. Ko ko me yarin tsoro an su mutanen ƴan gargajiya ko ƴan addinin Buda ko ƴan waye yaje aro rantsuwar tsarin wani addinin iya ganin kamar in yayi ya ci banza to manzon Allah ya ce huwa kama kala wannan rantsuwar tana nan a kansa ba za ta ji ko ina ba wa man katala nafsahu bi shay duk wanda ya kace ransa ya dau wani makami ya dabawa kansa ya mutu ana fahimta uzziba yawmal qiyama to shi azaba za a masa ranar kiyama yasa duk wanda ya kace kansa to ya mutu kafiri ana fahimta duk wanda ya kace kansa da gangan ba da tsautsayi ba to ya mutu kafiri ko manzon Allah ya ce za a masa azaba a gobe kiyama wa laysa ala rajulin nadrun fima la yamlik ko manzon Allah ya ce kada mutun yayi bakance cikin abin da bai da shi yace ina roƙon Allah har in Allah ya sa buƙatar nan ta wata biya zan yi kyautar naira 100,000 kuma ko 10,000 bai da shi to kare wannan ana fahimta la na wa laysa ala rajulun nadrun fima la yamlik kar kai bakancen abin da baka mallake shi ba duk bakancen ka kai akan abin da ka mallaka in Allah ya bin abu kaza to zan yi abu kaza to ka tabbatar kana da iko kan yin abu in bayarwa ne ka tabbatar ka mallaki abin da ka mara amma in ba ka mallaka ba to kar kai wannan haka manzon Allah ya ce wa laysa ala rajulin nadrun fi ma la yamlik wa fi riwayatin wal anil mu'min ka katlihi manzon Allah ya ce tsinewa mu'mini wa la anil mu'min ka katlihi ka tsinewa mutum mumini to kamar ka yake shi ne kamar ka kashe shi ne taiwan Allah ya tsine musu albarka irin su wani Allah kaza to wani tsinewa mai imani to kamar ka dauko makami ka yake shi ana fahimta wa fi riwayatin wata riwayar ijmala wa man idda'a da'wa kadiba duk wanda ya da'awa da'awa ta ƙarya liyatakaffar biha domin ya ƙara dukiyarsa aka ko ya samu wata dukiya ya ƙara da tasa amma rantsuwa ya ta ƙarya lam yazidillahu illa milla lam yazidillahu illa milla to Allah ta'ala ba zai ƙara mai koyo ba illa ƙilla sai kai karanci in karantsi din aka baka din to duk da an baka to Allah ya ce wannan abin karanta zai dawo ma da shi to me ma kuma amfanin ka samu abu kuma ka je lahira Allah ya yi fushi da kai me amfani shi ba shi da amfani mai imani zai kare wani ba shi da amfani Allah ta'ala ya samu dace. To kun ji ne kamar yadda malai ya kawo hadisi masu tsoratarwa musamman game da cewa ana rantsuwar ƙarya mu guje ta. Duk wanda yake kusa da kai iyali ne yara ne ka musu nasiha ba a rantsuwa akan ƙarya. Duk abin da za a yi ka faɗi gaskiya kuma rantsuwa kadara ce makami ce ba a fito da sai da dalili. Ba a fito da ana tuhumar ka ko an kai ga kare kanka. Haka kawai kar ka saba da rantsuwa. Kuma iya cikin dalilan da yasa ake rantsan ƙarya sabawa da rantsuwa haka in ka saba rantsuwa haka kawai ba dalili to ka rantsa akan ƙarya ba mun mamaki ba Allah ya samu dace Allah ya gyara mana halayyar mu Allah ya ba mu ikon tsayawa akan gaskiya Allah ka rufe bakin mu lokacin da muke niyyar rantsuwa akan ƙarya Allah ka hana mu furta furucin ƙarya ko rantsuwar ƙarya Allah ka taimake mu ka tsare mana imanin mu da rayuwar mu zamu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kusan kware kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kuje mata muna addu'a mahaifan mu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala mu roƙonka da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici Allah ka shirye da mu tafarki madidici Allah ka shirye da mu tafarki madidici Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka azurta mu da munami albarka Allah ka ba mu ruwa mai alkhairi ya rabbal alamin Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka raba mu da fari da kwari da dukkan abin da zai tada hankalin mu Allah ka raba mu shi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare mana mutuncin shugabannin mu da malaman mu Allah ka tsare mana mutuncin malaman mu ya Allah din mai so yake ya zubi da mutuncin wani malami Allah kar ka nuna masa wannan kar ka nuna mana wannan Allah ka rufa musu asiri ka tsare mana mutuncin su ya rabbal alamin Allah ka bawa marasa lafiyar mu lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai dan tunatarwa ta minti ɗaya ko biyu game da azumin tasawa da Aisha yau muna 8 ga watan Al-Muharram, gobe muna 9 ga watan Al-Muharram, jibi 30 muna 10 ga watan Al-Muharram. Daga cikin falala ta musulunci, musamman mu wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah yake sa mawasimul khair suna bibiyar juna, ma'ana lokuta na falala da alkhairi. Ku duba wata uku zuwa abin da kadan da haka muka yi azumi, muna gama Ramadan sai aka ce ga 6 Shawwal, muna gama 6 Shawwal sai aka ce ga azumin ranar Arafa, ko kuma ga 10 ma ta Zulhijja gaba ɗaya 10 ma, ko asu kwanuka ne na musamman. To bayan dab da gama 10 Zulhijja sai aka ce kuma cikin Al-Muharram din ma ga wata falala. Manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci 10 ga Al-Muharram ranar Ashura, to manzon Allah ya ce muna kyautata masa zato a gun Allah, Allah zai kankare mai zulubin shekara guda biyu. Azumin yini daya Allah zai gafarta ma zulubanka na shekara biyu. Da Allah wannan karamar falala ce, ai ba karama bace. Saboda ka mu dage mu azumci 10 ga wannan wata. Manzon Allah da ya ji Yahudawa suna azumin 10 ga Ashura ya tambaya, he suka ce suna yin wannan azumin ne domin murnar a wannan yinin Allah ya tsallakar da Annabi Musa daga shirin Fir'auna, Allah ya halakar da Fir'auna a wannan yini na 10 ga Ashura, wai 10 ga Al-Muharram. Sai Yahuda suke azumin domin murna, in ranar ta zagayo sai azumi don murnar an halakar da Fir'auna, an tsiratar da Annabi Musa. Sai manzon Allah ke cewa nahnu ahaqqu bi Musa minku, ai mu muka fi cancanta da Annabi Musa a kanku, mu ya kamata ne wannan azumi. Har yake cewa in Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa la asuman na tasaya, sai na azumci 9 domin ba saba Yahudawa, ma azumci 9 da 10 tunda su 10 kawai suke azumta. Saboda ka wanda yake son ya azumi da kamalarsa, to yi azumi gobe da jini Allah ya bashi, in kuma ɗaya kake da ikon yi to kai na jibi 30 din shine na 10 ga Al-Muharram. Da mu da iyalanmu da sauran al'umma da suke jinmu, mu yi kudirin ɗaukan wannan azumin domin mu samu falala daga Allah, kuma mu samu irin wannan alƙawari da manzon Allah ya yi mana a kan Allah. Allah ya samu dace, Allah ta'ala ya ba mu ikon yi, kuma Allah ya karɓa mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.